Daga muryar Amurka a Washington DC. Yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya FM. Bugu da kari kuma ana iya jin mu kai tsaye ta Facebook Live a yanzu haka ko kuma a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com. Masu gabatarwa
Safinatu Sada Sodengi,
sai kuma ni Usman Ahmed.
Kamar yadda muka ambata a cikin shirye-shiryen mu na sashen Hausa, daga yau Litinin 5 ga watan Yuni shekarar 2017.
Zamu kawo muku magana akan duk wani abu da ya shafi ta'addanci ne, a kauna ne, da komai a cikin Ramadan.
Da kuma yin amfani da Ramadan don bautawa Allah cikin kauna ba da ta'addanci ba.
Inda zamu yi magana da wakilin mu ko kuma mu kawo muku hirarrakin da ya a wani taro da ya halarta, wato Nasiru Adamu El Hikaya, inda ya je taron wasu matasan Kiristoci Musulmai da suka yi a garin Gombe.
Program da muka yi yau yana kokarin yadda zai hada zumunci tsakanin kungiyar addinin Krista da Musulmai, especially matasan su.
To a gaskiya zuwa nan na iya gane cewa ya kamata both Musulmi da Krista mu riga mun zama daya. Allah ya yi mu wayannan addinai guda biyu, dole mu zauna tare, mu yi cuɗanya tare, mu zama kaman ƴan uwa.
Ai alhamdulillah, kulliya ta biya kuɗin sabulu. In yara matasa Kristoci a Najeriya kuma mafi yawan su ma ƴan arewa, su zo su ce mu kan fa ba mu yadda ba da waɗansu kalilan su duk a ran bakin mu suna cin albasa, suna fasa kan al'umma, suna cin mutuncin mutane, mu ba mu yadda ba.
A ɗakin girki kuma yau muna tare ne da Fatima Umar Cikere.
Yau dai ina so zan koya mana yadda ake yin shredded beef sauce. Abinda uwar gida za ta bukata don yin wannan sauce din shine za ta bukaci nama, magi, yankakken tattasai, attarugu da albasa, gishiri, karas, dan flour da kori.
To ai duk bayan waɗannan abubuwa ku kasance da shirin yau da gobe, shirin matasa domin ku har da wata waka ta azumin watan Ramadan da zamu saurara anjima.
Ga amsar tambayar da muka muku a Facebook da Twitter.
Sakon farko daga shafin Facebook na Alhaji Mele Yusufari ya ce, yau da gobe hanyar da ya kamata mu bi domin bauta wa Ubangiji ba da ta'addanci ba kawai mu tsaya a ikhlasi, mu san Allah shi ɗaya ne, kada mu wuce gona da iri wajen bauta masa, da kuma bin malamai masu tsatsauran ra'ayi.
Sai Buba Mai Gora Gashuwa ya ce, hanyar bauta wa Allah ai a bayyane take a gun musulmi, haka ma harkar yin ta'addanci ita ma matsayinta daban yake a gun masu yi. Fata na Allah ya shirya 'yan ta'adda duk inda suke, musamman masu fakewa da addinin musulunci.
Abubakar Musa Enzuma Jos ya ce, to ni a gani na ta hanyar neman ilimin addini da na zamani, dan ba abin da ilimi ya bari a rayuwa, jahilci mugun ciwo ne.
Sai Sani Mai Lange-lange Yalwaya Wuri yace, yau da gobe ta hanyar bin abubuwan da Allah ya ce a yi sau da kafa, ta hanyar bin Alkur'ani da kuma sunnar ma'aiki ba tare da an sa son rai ba.
Sai Muhammad Mai Nasara yace, neman ilimin addini da kuma aiki da shi, biyayya ga Allah da kuma manzansa, yin umarni da yin biyayya gare su, tsayawa iya inda aka ce a tsaya, Allah ya sa mu gane.
Sai Ahmadu Abacha Macina yace, yau da gobe bin dokokin da Allah madaukakin sarki ya shimfida mana, duk abin da ya ubarce mu da mu aikata to mu aikata, duk abin da ya hane mu kuma mu hannu, Allah ya sa mu dace, amin.
Abba Abubakar Muhammad ya ce, ta hanyar bin Alkur'ani da ingantattun hadisai, ta hanyar koyansu daga bakin malamai masu ilimin gaskiya.
Sai injiniya Abubakar Adamu ya ce, tambaya mai sauki, amsar ta mai sauki, kawai a koma makaranta.
Usman Yusuf Gombe ya ce, bin dokokin Allah sau da kafa waɗanda ya sharɗanta maka, ku bauta masa ba tare da yi masa kishiya ba, ka yi kokarin hana zuciyarka duk abin da Allah ya hane ka da shi, sannan ka yi kokarin tusa ma zuciyarka duk abin da Allah da manzansa ya umarce ka kai. Ka guji ta'addanci domin ba hanya bace ta bautar Allah.
Sai Rabi'u Musa Zaburansi yace hum yau da gobe kenan, a nemi ilimin addini kuma a yi aiki da shi tsakani da Allah ba tare da an dau hukunci ba anan take.
Dauda Musa ba rigima dan dume yace salam yau da gobe. A karon fari mutum ya kamata ya nemi ilimi domin sanin hakikanin ubangijinsa, domin sanin Allah shi zai sa ba za a samu tasgaro ba wajen yi masa ibada, ballantana tunanin ta'addanci ya bijiro wa mutum har ya aikata.
Murtala mai gida kwanta gora yace yau da gobe zuwa neman ilimin addini shine zai kawo ƙarshen yin addini ba tare da ta'addanci ba.
Wada Kauru Yunusa yace gaskiya ne yau da gobe, duk wani musulmi da zai bauta wa Allah ya kasance ya san shi a addinance kuma yana tsoron sa, yin hakan sai Allah ya tsare mutum duniya da lahira.
Sai Babadle Abdulsal Kubo, Allah sa na faɗi sunan daidai, yace yau da gobe yadda ya kamata mu bauta wa Allah da kauna ba da ta'addanci ba shine kamata mu san Allah tukunna. Idan muka san Allah hakikanin sa, ta'addanci ma ba zai zo zuciyarmu ba bare mu aikata.
Sai kuma Abbas Yahaya Dutsen Wai yace ta hanyar neman ilimin addini tare da yin aiki da ilimin da aka samu, idan akwai jahilci to ta yaya zamu san yadda zamu bauta wa Allah ta'ala? Haka kuma idan da ilimi ba a aiki da shi to bautar za ta zamo kamar wasan yara ne. Allah ya samu dace.
Idan kuma muka koma shafin mu na Twitter @Ahmad_Bajoga yace yau da gobe mutun ya hani da san zuciya da kuma san abin duniya saboda ta wadannan hanyoyin su suke jan hankulan jama'a.
Sai kuma @Danfulani Mubi yace yau da gobe ta hanyar bin abin da yazo a cikin Alkur'ani mai tsarki ba tare da bin san zuciya ba, mu kuma sani wannan abin da suke yi babu inda ya kama da Islam.
Sai @Ibn Abdullah BJD yace yau da gobe dama ubangiji Allah ya gaya mana cewa mu tambayi masana idan bamu sani ba, addini kuma ba ta yiwuwa da jahilci.
Sai daga ƙarshe a sakonnin namu @Babagana Dabuwa 1 yace hakika zamu iya bautawa Allah subhanahu wataala amma fa sai mun kauda san rai da san zuciya.
To mun gode a cikin barka turo mana da sakonni.
To yanzu kuma sai mu bi wakilinmu Nasiru Adamu El-Hikaya mu ji wasu hirarraki da ya dauko mana a wajen wani taron da wasu matasan Kiristoci suka shirya, suka kuma gayyaci ƴan uwansu matasa musulmi a Najeriya domin ganin yadda za a zauna lafiya da zaman tare da kaunar juna duk da irin wannan abubuwa da muke ta magana akai ba tare da ta'addanci ko kuma cin zarafin juna ba.
Ina nan wajen taron zaman lafiya da matasa na mabiya addinin Kirista suka shirya inda suka bada kyaututtuka da bayanai.
Sunana Ibrahim Aliyu, ni ne tsohon sakatare na kungiyar matasan addinin Kirista na Najeriya.
Me za ki ci kan wannan taro da muhimmancin?
To wannan taro gaskiya ya kayatar. Taro ne wanda idan mun lura a Najeriya abinda muke nema shine zancen zaman lafiya. Kuma wannan program da muka yi yau yana kokarin yadda zai hada zumunci tsakanin kungiyar addinin Krista da musulmai, especially matasan su. Wannan taro ya zo a lokacin da ake bukatan shi, domin abubuwan da suke faruwa in ba tare da zaman lafiya ba kasar ma ba za ta gyaru ba. So
ya zaki ce wani lokacin ana samun wasu suna fadan bakakin maganganu ne ko ana zargin wasu suna zuga wasu ne daga bangarorin addinin shi yake kawo wannan matsala. Me kira kace kan wannan tunani?
I gaskiya a lokuta da yawa mun yi bayanai irin wannan da malaman addinin mu na Krista da na musulmai. Wani lokaci akan yi maganan da zai sa mabiya hankali ya tashi, tayar da hankali. Abin da muke kira shine idan dai addinin gaskiya muke yi wanda littattafanmu suka koyar mana, wayannan irin maganganu bai kamata su taso ba, domin addinan nan duka biyu suna jaddada zancen zaman lafiya.
Idan aka duba kamar yankin Kanari wa maso gabas akwai musulmi akwai Krista kuma suna zaune lami lafiya. Idan ana siya mun matsalar addini me yake kawo ne, inda tunda dai za ka ga yin kabila dine za ka ga akwai musulmi akwai Krista a cikin su.
Wato abubuwa guda biyu ne. Na daya son zuciya. Mutane suna son zuciya domin wani dan abin da suke so su yi achieve sai kaga sun jawo fitina. Na biyu shine gaskiya shugabannin siyasan da muke da su, su ma suna kawo irin wannan rashin jituwar domin su samu abin da suke bukata. So a gani na waɗannan abubuwa biyu sune babban abubuwan da suke kawo mana matsala musamman a yankin mu na arewa maso gabas.
Kya gabatar mana kanki da kanki.
Ni dai sunana Alheri Adams, nazo daga Bauchi as a delegate for this program of peace. A gaskiya na koyi da dama, amma zan ba da kaɗan daga cikin wanda na koya. Da sai ka zauna kana kallo, a wannan dan uwana ne saboda shi Krista ne. In ba Krista ba, ba dan uwanka bane. To a gaskiya zuwa nan na iya gane cewa ya kamata both musulmi da Krista mu riga mun zama daya. Allah ya yi mu wayannan addinai guda biyu, dole mu zauna tare, mu yi cuɗanya tare, mu zama kaman ƴan uwa majunanmu. Babu bambancin addini, babu bambancin yare, babu bambancin wani abu, mu ɗaya ne. To abinda na iya karuwa kenan a wannan program din da aka yi. Wani lokaci rashin sani ne, wani lokaci kuma za a iya samun cewa ban sani ba, ni abinda na taso a kai shi na sani. Na tashi ina cikin ƴan uwa Krista, to ni Krista kaɗai na sani. Na tashi ina cikin ƴan uwa musulmai, ɗan uwa musulmi na sani. Amma wani lokacin ana samun irin waɗannan kara wayantar da kan mutane, sai kaga ashe fa wannan abin da mun yi shi haka tuntuni da an tafi daidai. Sai ka samu mutum kawai tunda ba a taɓa kiran shi an ce zo, abinda ka sani ne aka kira ka, aka sake tunashe ka, aka ce maka to fa in aka yi haka, aka yi haka, za a zauna lafiya. Sai ka ce wannan abin fa yana tare da ni tuntuni, amma kaman ban san shi ba. Yanzu da aka kira ka, aka ƙara wayar maka da kai, sai gashi nan ko fa da gaske hakan ne. Saboda a nan ba wai koyarwan ake ba, kai ma za a tambaye ka, kai ma za ka ba da ansa. Ana kawowa ne ku kuke ba da ansoshi ma kanku. To mun ga akwai rashin sani, akwai kuma wani lokaci mun sanin amma ba mu san yadda za mu yi amfani da ita ba. A gaskiya abin da zan kira ƴan uwana both musulmai da Krista shine zaman lafiya shine babba. Ko ba gaskiya ba, da muna Bauchi yau in an tashi da fada gadar-gadar mun ruga da gudu. Krista na gudu, musulmi na gudu. Ko ba gaskiya ba, sai mu da kanmu muka zauna muka yi tunanin me ya kamata mu yi saboda mu rage wannan. Yara ne fitsararru, an kira su an ba su wiwi, an ba su wuka, an ba su waye saboda abun siyasa. Sai suka dauka ya zamanto abin da za a kore ka a gidanka, a kwashi kayanka. In talauci ya zo sai ka ga matasan nan su bai dame su ba, ko me za su maka don su samu abin da yake gidanka za a maka saboda a samu. To a hankali sai ya zama na irin wayannan workshops din ana samu, sai na ƙara wayar mana da kai. Ko ba gaskiya ba, sai ya zama na Krista da musulmin ana samun understanding tsakani, fahimtar juna kenan ana samu tsakani. Sai ya zamanto cewa yanzu babu abun yana raguwa sosai. A gaskiya ni kira na shine zan sake kira in irin wayannan workshops din ya zo, a dinga kira, kada ya zamanto cewa ana kiran same people. Kai in ka samu, tun ba ga mu mata ba, mace ta samu abu kaman kowa ya samu ne, saboda ba za ta rike shi a cikinta ba, za ta fitar ma ƴaƴanta su ma su taɗi mu abokanansu and what have you. Amma kaga a nan yanzu sai naga matan we are very few, mazan sun fi yawa. Ko ba gaskiya ba, irin wannan abin ya zo a kira mata da ɗan yawa a ciki saboda mu ne iyayen. Ko ba gaskiya ba, in miji ne shigo gida za ki mishi taɗi, namiji zai iya fita ya samu labari ya rike a cikinsa, amma mace in ta samu za ta so ƴaƴanta su samu, ƴaƴan makwabta su samu, mijinta ya samu, za ta yi ma ƙawarta ma haka. So before you know it, an spread it, an baza abun ya je ko ina, sai ka samu zaman lafiya ya watsu a Najeriya gaba ɗaya, mun samu zaman lafiya.
Wannan dai ya nuna ku mata ya dace ku ƙara miƙewa kenan. Inda yana so a samu zaman lafiyan nan, ya nuna mata sai kun tashi kun farka daga bacci.
Ai yanzu mun riga mun falkan kenan. Inda ba mu falka ba, ba zan faɗa haka ba. Mun falka kuma muna kan ƙoƙari mu ga mu ɗin mamunta da sauran da basu da wannan ilimin, basu da wannan sani, su ma su samu su sani saboda Najeriya ta ci gaba gaba ɗaya.
Sunana Imam Dr. Muhammad Nuraini Ashafa, shugaban wannan cibiya na da kyakkyawan fahimta tsakanin mabiya addinai a Najeriya. Ai alhamdulillah, kwalliya ta biya kuɗin sabulu. In yara matasa kiristoci a Najeriya, kuma mafi yawansu ma 'yan arewa, su zo su ce mu kan fa ba mu yadda ba da waɗansu ƙalilan su duk a ran bakinmu, suna cin albasa, suna fasa kan al'umma, suna cin mutuncin mutane, mu ba mu yadda ba. Kuma na biyu, babu shakka akwai mutane na gari a kowane ɓangare ta addinin nan guda biyu, kuma suka zaɓo manyan mutane a Najeriya, suka ce mutane ne amintattu, suka ce ya sun cancanci yabo wajen aikin zaman lafiya. in matasan Kaisa za su fito su ce sun kafa kungiya kuma suna fito da amintattun mutane cikin al'umman musulmai da kristoci suna ba su yabo suna ganin abin koyi ne su to ya kamata mu ma da sauran mutane kowane kungiya kowane bangare su fito mu ma mu ce ga waɗanda muka gani abin koyi ne mu nemi amintattun mutane ba kullum mu ta tsine mu shugabanni ba mu buga musu kaulasa gabaki daya ba a'a akwai amintattu cikin shugabanni ina suke a bambanta su daban a masa fatan alheri a roƙi masa Allah ya ba su ƙarfin gwiwa da za su samu cimma nasara a wannan ƙasa abin da aka sa gaba na neman canji a wannan ƙasa ta mu Najeriya gabaki ɗaya yanzu mun fara ganin bakin zaren da akan ganin kowa da kowa yanzu mafi yawa an san cewa ƴan siyasan mu sune suke haddasa wannan musiba sune suke alan rigan mu ta addini suke haddasa fitina kuma sune kamata a jami'an linzami ƴan siyasan mu sune bakin zaren a dukkan abin da ya faru muka duba shekarun nan ɗan shekarun nan da kusa-kusa tunda mun fara gane su ne to yanzu su ne muka fuskanta malaman mu wanda suke manganun banza da yanzu sun taka burki an taka musu burki mafi yawa an taka musu burki ana taka tsantsan da su sai ƴan kadidan da ba za a rasa ba irin waɗanda suke muka gani suke amfani da yanan gizo wajen yada mummunan maganganu amma ba su hau dandali ba ta mambari ta addini su yi wannan musiban ba mun fara gane bakin zaren kuma alhamdulillahi aikin mu mun ga kwallata bi kurin sabulu dan kwana ce sai kasan ta zauna lafiya za a samu cigaba kuma kowa ya gane ce Najeriya ba wanda zai iya tafiya shi kadai in an fasa ba riban kowa bane saka mafi yawan ƴan Najeriya suna ce bamu yadda ba a fasa kasan zamu tafi tsuntsaye madaurin ki guda so waɗannan kalilan din nan da suke amfani da wannan suke rayuwa a cikin shan jinin talakawa suke rayuwa a zu a haddasa da fitina suke gina kansu da ita waɗannan su ne yanzu suke ganin dare ta yi masu kuma Allah zai tona masu asiri.
Imam Nurani Ashrafal kai daga jihar Kaduna ka yi abubuwa iri-iri. Shin me za ka ce ne yake faruwa a kudancin Kaduna nan lamarin nan idan waɗanda suke waje suke tunanin akwai ƙiyayyar addini a ciki haka ne ko kuma matsalar nan ne da komai sai a ce Fulani ne ƴan ƙasashen waje suke kaiwa hari.
Alhamdulillah za mu ji kwanakin baya ƴan kudanci. ‘Yan siyasan kudancin Kaduna sun fito ƙarara a jaridu sun ce wannan abun ba rigima ne na addini ba, ba rigima ne na ƙabilanci ba, rigima ne siyasiya. Saboda haka ‘yan siyasan kudu suke gaba da gwamnati, suke gaba da waɗansu suka ingiza talakawa su rika gaba da junansu, to su fa sun zo yanzu su tsakaninsu da su haihata-haihata. Kuma yanzu talakawa sun fara ganewa suna ce kai mun fa gane abin nan. Kuma yanzu tafiyan da ake yanzu tunda waɗannan sun fito ƴan kudanci haifaffun ƴan kudanci waɗanda ake ganin su Kirista ne kuma suka ce wannan abin ba ruwan addini a cikinta siyasa ne to wajibi ne magana ne babba wanda yake duk ƙasan gabaki in ka dinda su ma ke tashi za ka ga siyasa ne ke karkashinta sai a sa rigan addini inda addini ba za a yi ba a sa rigan kabilanci mun gane wannan kuma muna aiki ruwa ƙasa wallahi muna aiki gwamnatin nan tana zaune ba zama kashe wando take ba tana aiki dare da rana muna fata Allah ya taimake su ya taimaki masu bin gaskiya da gaskiya Allah ya taimake su wajen cimma nasara wajen magance waɗannan musibu da waɗansu ƴan siyasa Allah sa mu gane da wuri-wuri ƴan siyasa mu su gane cewa mene neman mulki ba sai kai da gaba ba abinda wancan waziri Ibrahim ya faɗa shekara wajen 40 baya 30-40 baya yake ce siyasa ba da gaba ba Najeriya ci gaban mu a shugabanci sai mun siyasa ba da gaba ba kuma muna fata za mu kai ga wannan kuma kiran da muke yi yanzu kenan duk ɗan siyasa kai muna shirin ma yanzu za a yi wani kundi muke so mu kai majalisar tarayya na ƙasar nan akan dukkan masu siyasan cin mutuncin mutane ciyacin cin fuska siyasa na gaba koko kalmomi mummunan kalmomi na gaba to ayi wani yadda za a yi a magance ta
mai hakan ke nuna misali Imam Nurani ka duba shugaban ƙasa musulmi ne mataimakinsa Kirista ne a wajen taron nan tsohon gwamnan jihar Adamawa Ingilari ina jin shi kadai ne ya nuna ya kamata ya amfani da ma taron nan a yi addu'a ga shi shugaban me za ka ce kan wannan
alhamdulillahi za a ga cewan da magana nan da ya yi aga an ba shi Kirista kuma an ba Ibrahim Kwambo gwamnan Gombe shi ma an bashi kaga da tsohon gwamnan da gwamnan shi Adamawan da na Gombe da suka yi magana gabaki daya
to abin da nake so na nuna shi Ingilari dan PDP ne amma kuma kasan wasu NPDP za su ce maganin su ai watakila shugaban nasu ma zai mutu ma Krista ya zama shugaba. Don haka me za ka ci kan wannan addu'a da ɗan PDP wa ɗan APC a wajen taron addini?
To ai wannan shi ne babban irin inda muke so mu ga 'yan siyasa mu kenan. Wannan shi ne ci gaba a siyasa. A ga matsala na lafiya ta samu wani ɗan uwa, wancan ɗan siyasan kadan ra'ayinmu ba ɗaya ba, ya bi shi da kulli da banti. A'a, wannan abin da yana ganin ci gaba ne babba. Kuma wannan shi ne kamata duk sauran siyasan su koyi da shi, cin shugaban ƙasa yau yana buƙatar mai mashi addu'a. Haka zalika ƙasan da kanta tana buƙatar kyakkyawan addu'a daga harshenmu. Duk wanda ya ce kada ya ma shugaba addu'a, to in musulmi ne, lalataccen musulmi ne, gurɓataccen kai, tsinannen musulmi ne. Dan manzo sallallahu alaihi wa sallam ya karantar da mu, hatta dabba kada mata mugun baki, ba ma mutum ba. In kai ma dabban ka mugun baki, in tai barna barna ta dauka kanka ne, balle a ce mutum wanda ke shine fiyayyen halitta a cikin halittun da Allah ya gabaki daya. Saboda haka mu a wani a wajena, duk wanda ya ce kada ya ma shugaban ƙasa addu'a ko ya je yana binta da wani mummunan addu'a, sai ta koma kanshi, sai Allah mai da shi kaikayi koma kan mashekiya. Shugabanmu Muhammadu Buhari shugaban Najeriya ne gabaki daya, halin da yake ciki bai fidda ni ko kai ko ke ko ku fada ciki ba gobe. Aljarabawa ne ta Ubangiji, yakan jarba mutum da lafiyan shi ko ya bace da lafiyansa. Kuma a halin yanzu addu'an mu da yake bukata, kuma addu'an mu Allah ya biya bukata, yana samun lafiya. Wannan shine babban abin da zamu yi. So duk wanda yake ra'ayi kai ko Kirista ne yace yayin mutum mugun nufi la gurbataccen Kirista ne, Allah ya gyara su, Allah ya shirya da su masu shirya ne. In ko ba masu shirya bane, bakin su a ƙasar nan Allah kai mana maganin irin su, dan ƙasar mu ta zamu zaman lafiyan ƙasar mu ita ce mafi amfana ga dukkan dan adam da yake wannan ƙasa ta mu Najeriya.
Lale mahaba da wata mai falala,
Ramadan
ya dan uwa mu himma yau ga wata mai alfarma ya dawo. Tawa yan uwana
a Ramadan,
muyi sadaka muyi kyauta mu hano da barna
a Ramadan,
muyi juriya yan uwa da nafiloli a Ramadan. Salati gunsa shugabana Muhammadi, wanda ka aiko da risalar ka nabina Muhammadi, shine ya koya mana bauta.
To Allah ya bamu ikon yi, amin
amin, ya bamu kuma lada,
amin amin. Yanzu bari in ja mu gaba daya mu fada dakin girkin Fatima Umar Cikere.
Wayo Allah tuwo.
Assalamu alaikum, da fatan masu sauraro na lafiya. Ni sunana Fatima Umar Cikai, zan kasance da ku don gabatar mana da abincin buɗe bakin mu na yau. Yau dai ina so zan koya mana yadda ake yin shredded beef sauce with rice, da sauce din yankakken nama da shinkafa. A yau dai abinda uwar gida za ta buƙata don yin wannan sauce din, wato shredded beef sauce, shine za ta buƙaci nama, magi, yankakken tattasai, attarugu da albasa, gishiri, karas, don flour da kori. So abinda uwar gida za ta yi shine za ta samu naman ta ja wadda ba shi da kitse ko jijiya, domin shi jan nama wadda ba shi da jijiya ko kitse yafi saurin nuna. Kamar yadda muka sani, duk abinda yake da kitse da kuma jijiya ba shi da saurin nuna. So za ta samu jan naman ta, ta yayyanka shi, wato ta yi slicing din shi da dan tsawo-tsawo haka, amma ba a so yayi kauri. So in ta slicing din naman, za ta daura shi, za ta samu frying pan inta mai dan zurfi, ko kuma ta samu tukunyanta, ta yanka dan albasanta, ta saka dan man gyada, ta soya shi sama-sama, ta dan saka kayan miya, wato wannan kayan miyan da ta yayyanka, wato shi tattasai, attarugu da albasa, ta yayyanka su, ta saka su a cikin frying pan din, ta dan soya shi sama-sama, sai ta dauko shi wannan yankakken naman ta, ta saka shi a cikin kwada tukunyan, ta ci gaba da gaurayawa, ta dan kara mata, sa masa dan gishiri, ta sa masa dan magi kadan, ta gaura, ta ci gaba da soya shi sama-sama har iya lokacin da zai dan bi. So daga nan uwar gida za ta samu ruwa ta saka a ciki, ta bar shi ya dan tafasa na mintuna kadan, kaman akalla a ce na minti 10 zuwa 15 ko 20, domin shi duk abin da aka yayyanka shi yayi kankanta, tabbaci shi ne yana saurin dafuwa. So uwar gida ba ta bukatun ya dade akan wuta, so kuma ba a so a kure masa wuta, ana so a saka shi a rage masa wuta a yayin da ake wannan dafuwa. So in ya kai wayannan mintuna, uwar gida za ta dan kada flour ta a cikin ruwa, ta sakta, ta samu kaman cokali biyu haka ko uku, ta saka a cikin ruwa, ta gauraya shi, ta samu, ta bude tukunyan ta, ta saka a cikin wannan ruwan naman ta da yake wanda yake kan wuta. In ma ruwan naman ya kare, abinda uwar gida za ta yi shine ta dan kara ruwa, ta dan samu dan magin ta da dan gishirin ta, ta dan kara kadan, amma ta tabbata ta samu mai taba mata ko kuma ta tabbata ba zai yi yawa ba. So in tayi hakan, ta saka flour ta, ta gauraya shi, zai yi kauri, ta ci gaba da gaurayawa, ba a son yayi gudaje. So in ta dan ci gaba da gauraya shi a sama-sama a hankali a hankali, tunda yana low heat, ba zai yi gudaje ba. So in ta gama, ta saka dan kore dinta, ta dan yanka duk wani abun da take bukata, kaman za ta iya kara su karas, ta yanka karas din ta dan daidai-daidai, ta saka a ciki. In tana so za ta iya kara yanka, kaman misali su green beans din ta, za ta iya karo su green peas din ta saka. In tana bukata za ta iya saka wato sweet corn, amma duka wayannan optional ne, wato ba dole bane ta saka. Abunda dai ake bukata su shine, ta samu naman ta, ta saka magen ta, ta yayyanka kayan miyan ta, ta samu gishirin ta, ta yanka karas din ta, ta hada da flour da ruwa, ta hada, ta saka kore, shikenan ta gama miyan ta. Uwar gida za ta ci shi ne da dafaffen shinkafa, wato ta yi shredded beef sauce din ta da kuma rice din ta. Da fatan za ku kasance da mu don kawo muku shirin mu na gaba. Da fatan za mu sha ruwa lafiya.
To lalle kan wai naji ana wani wai ko shago ko me fada da kubewa ko me waka ta Allah ya sa mu jaru a lafiya ko mu gode, sannan duka muna son mu amfani da wannan da mu mika godiya da duk wayannan da suke aiko mana su girke-girken nan fa da mutanen Katsina, eh mutanen Katsina,
wannan mutanen Gombe ne,
wannan na Gombe ne, ya Allah wai gije saka da alheri, sannan kuma da fatan mutane suna koyi da abun ana gwadawa daidai kudin ka, wai daidai shagalin ka, to koda kadan kake da shi sai ka dan yi amfani da kadan din nan
dan canza ne, yauwa dan canza
ko dan bukai sunan shi abinci
kwarai,
kuma kila da tuwo kake da shi sai ka dan dambu da dan ganye da nan kai ni ma fa kan za mai girkin yanzu to haka yake. To amma a cikin shafin mu na Facebook ga kai tsaye ana ta bin mu, akwai wani wanda yace gaskiya akwai katuwar matsala da ya sauraro wannan hirar kenan ta Nasir Al-Kadi akan matasan musulmai da kristoci suka taru akan yadda za su zauna da juna da lafiya a kasar da kuma adina yi musu dodorudo. Eh to yace akwai babban matsala idan aka yi duba da yadda zamanin yake, saboda haka to sai mu ce Allah ya saka da alheri Abdullahi Musa Muhammad, mun gode kai ma da gudunmuwarka. Sannan akwai wani David Sulaiman yace gaskiya kuna kokari, Allah shi kara muku fahimta, amin Allah ya kara mana gaba
da kuma kaman ba gudu Haruna ma yace yau da gobe ikon Allah shirin matasa ku ci gaba da kokari, saboda lokaci ya nuna matasa ake samu da tashin hankali da ta'addanci.
Maganan gaskiya kenan, zaki ga zuciya gashi duka musulunci da kristanci da duk wani mai addini ya da cewa addini a cikin zuciya yake. Idan kuma yana cikin zuciya ne, to dan me kai kuma kake daukar abin a hannunka kaje kai abin da bai kamata ba. Ka kashe wannan, wancan ya kashe wannan, menene amfanin wannan? Ba za ka iya cin nasara da wannan ba, kuma ba wanda zai iya cin nasara da wannan, sannan kuma kana cutar da waɗanda ba su ji ba, ba su gani ba. Allah Ubangiji ya sa mu dace.
Amin.
To yanzu kan duka anan shirin namu ya kammala, sai in ce a madadin
Safinatu Sodangi,
sai kuma Saida Hamdan ita ce ta bada umarnin shirin, da injiniya mu ne Vasco Valaris, sai kuma wanda ya hada mu da ku a Facebook Live Ibrahim Jarmai, ni Usman Ahmad Kabara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ke cewa Allah Ubangiji ya kai mu gobe a wani sabon shirin akan ilimi. Yau da gobe shirin matasa.
Yau gyara suka za a gaban su kwarai ba za su bari ba.
Yau da gobe muryar